إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake tara mu a wannan bagire mai tarin albarka a cikin wannan ruwa ta mu ta sura bundi a ƙarƙashin wannan masallaci masjidul imam shafi'i domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna bakwai ga watan ramadan wanda ya daidai ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 7 ga watan 3 miladiyyar Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2025 muna cikin suratul mumtahana wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin wannan sura mai albarka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد
Allah madaukakin sarki yake cewa adkana lakum uswatun hasanatun haqiqa ya kasance a gare ku kyakkyawan abun koyi fi ibrahim game da ibrahim walladina ma'ahu da wa'anda suke tare da shi id qalu liqaumihim lokacin da suka ce ma mutanen su inna bura'u minkum lalle mu babu ruwan mu da ku wa mimma ta'buduna min dunillah da abinda kuka kasance kuna bauta ma koma bayan Allah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawa kafarna bikum mun kafirce da ku wa bada bainana wa bainakumul adawati wal baghda kuma kiyayya ta bayyana a tsakaninmu da ku kuma kiyayya da gaba ta bayyana a tsakaninmu da ku abadan har abada hatta tu'minu billahi wahda har sai kun imani da Allah madaukakin sarki shi kadai illa qawla ibrahim li abi in banda maganar annabi ibrahim ga baban shi la astaghfiranna lak zan nema maka gafara wa ma amliku laka min allahi min shay kuma bani amfana maka komai daga sakamakon Allah rabbana alayka tawakkalna ya ubangijin mu a gare ka ne muka yi dogaro wa ilayka anabna kuma a gare ka ne muke tuba wa ilaykal masir kuma a gare ka ne makoma take rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru ya ubangijin mu kada ka sanya mu fitina ne ga wa'anda suka yi da wa'anda suka kafirce waghfir lana rabbana ya ubangijin mu ka gafarta mana innaka antal azizul hakim kuma kai ubangiji magwayi ne mai hikima laqad kana lakum fihim uswatun hasana hakika ya kasance a gare ku kyakkyawan abun koyi liman kana yarjullah ga mutumin da yake fatan ya hadu da Allah ranar tashin alkiyama liman kana yarjullah ga wanda yake neman yarda Allah wal yawmil akhir da ranar tashin alkiyama wa man yatawalla fa inna Allah huwa al-ghaniyul hamid duk wanda kuma ya juya baya to Allah madaukakin sarki shi mawadaci ne abun yabawa a cikin waɗannan ayoyin bayan Allah madaukakin sarki ya ja hankalin masu imani cewa kada su riki wanda yake ya saba ma Allah da manzon Allah kada su riki kafirai a matsayin su ne majibuntan su su ne abun soyayyar su su ne abun da suke ƙarin su ga cewa sun kulla alaka ta kawanceceniya tare da su Allah madaukakin sarki ya ja hankalin masu imani cewa su hawa annan kafirran da suke neman dole sai sun yi alaka da su to darrar da suka samu dama za su kasance matsayin ƴan adawa ne a gare su Allah madaukakin sarki ya bayyana ma masu imani cewa shi kafiri duk lokacin da ya samu dama to zai yi amfani da ƙarhin shi zai yi amfani da halshen shi domin ya ga cewa ya cutar da mai imani har ma zai raya cewa shi mai imani da ma ya kafirta sun zo tare da shi suna kafirci a tare Allah madaukakin sarki ya ƙara jan hankalin masu imani cewa idan dai ba su rabu da kafirai ba ko da kodiyansu ne to babu abin da za su tsina na musu ranar tashin alkiyama bi ma'ana wannan kawanceceniyar da suke tare da wannan soyayyar da ake neman sai an kulla da wannan alakar da ake so sai an kulla da su da kafirai Allah madaukakin sarki ya ce to kafirin nan koda ko diyansu ne koda ko dangin su ne koda ko jinin su ne to Allah madaukakin sarki ya ce wannan qaraba wannan kusancin ba abin da zai tsina na musu ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai rarrabe tsakanin su dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta ya tafi wuta Allah madaukakin sarki yake cewa wallahu bima ta'maluna basir Allah madaukakin sarki mai ido ne yana ganin duk abin da mutane suke labewa suna aikatawa a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta yanzu sai Allah madaukakin sarki yake nuna ma masu imani ga yadda ya kamata ga wanda ya kamata su yi koyi da shi a wajen raba kayan su da kafirai tunda Allah madaukakin sarki ya hana su ya ja musu hankali cewa kada su yi kawanceceniya da kafirai to yanzu sai Allah madaukakin sarki ya buga musu misalin cewa su yi koyi da annabi Ibrahim wajen kin wa'anda suka kafirce ma Allah madaukakin sarki da kuma kada su hada kawanceceniya da wa'anda suka kangare ma Allah amma su yi koyi da annabi Ibrahim da wa'anda suka yi imani tare da shi lokacin da yake fada ma mutanen shi cewa mu fa yanzu babu ruwanmu da mu da ku sannan abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba mun kafirce mushi kuma mun kafirce ma aikin ku da kuke bauta ma wa'ansu wanda ba Allah madaukakin sarki ba har suke cewa rabbana alayka tawakkalna suke cewa ba za mu taba kawanceceniya da ku ba kuma gaba da kiyayya yanzu ma ta fara tsakaninmu da ku matukar dai ba kun dawo kun ba Allah madaukakin sarki ba Allah madaukakin sarki yake ba mu labari cewa annabi Ibrahim yake cewa rabbana alayka tawakkalna da wa'anda suke tare da shi suke cewa ya Allah a gare ka ne muke dogaro kuma a gare ka ne muke neman tuba kuma sannan a gare ka ne muke komawa haka suka ci gaba da addu'a annabi Ibrahim da shi da mutanen da suke tare da shi suka ci gaba da addu'a cewa kada Allah madaukakin sarki ya dora su akan kafirai koko kada Allah madaukakin sarki ya dora kafirai akan su kada Allah ya ba kafirai nasara akan su kada masu imani su kasance abun fitina ne wajen kafirai suke cewa ghafir lana ya ubangiji ka gafarta mana innaka antal azizul hakim kai mabuwayi ne kuma kai mai hikima ne sai Allah madaukakin sarki yake ƙara jaddada ma masu imani cewa abun koyi kyakkyawa fa ya kasance a gare ku dan me yasa liman kana yarjullaha wal yawmal akhir da duk mutumin da yake neman yarda Allah duk mutumin da yake so ya hadu da Allah shi lami lafiya lau to bai kamata a ce ba yana jibintan kafirai yana sanya su sune abukan su yayye shi fiye da masu imani Allah ya ce wal yawmal akhir da mutumin da yake so ya samu alherin da ke akwai ranar tashin alkiyama to bai kamata ba ya kawance ce ne da kafiri wa man yatawalla Allah madaukakin sarki yace to yanzu fa bayan an yi bayani an hana masu imani su jibinci kafirai an buga musu misalin cewa in kafiri ya samu dama zai yi amfani da daman nan dan ya cuta maka Allah ya nuna ma masu imani cewa wannan kusancin baya amfana musu komai a ranar tashin alkiyama sannan abu na hudu Allah ya nuna ma masu imani cewa lalle su yi koyi da annabi Ibrahim ganin cewa sun yi koyi da shi sun barranta sun raba kaya ga dukkanin wani mutum wanda bai imani ga Allah madaukakin sarki ba abu na biyar Allah madaukakin sarki ya yi ma masu imani cewa alƙawalin in dai sun bar kafirai to Allah za ya ba su abin da ke akwai wajen shi na rahama idan sun tashi ranar tashin alkiyama abu na shidda sai Allah madaukakin sarki ya ce to wa man yatawallaha bayan cewa kadiba Allah madaukakin sarki rahama da tausayi dama dama da aka ba masu imani ta kai guda shidda kamun a gaya musu ukuban da zai biyo baya Allah ya ce wa man yatawallafa innallaha huwal ghaniyul hamid wanda fa bai yi ba abinda aka zana mishi da misalan da aka ba da aiki aka buga anan da damar da aka ba mai imani Allah ya ce to duk wanda bai yi ba fa innallaha huwal ghaniyul hamid Allah ya wadatu mutum ya shiri ko kar ya shiri to Allah ya wadatu daga shiryar shi mutum ya bauta ma Allah yadda Allah ya ce ko kada mutum yayi to Allah madaukakin sarki yake gayi cewa shi ya wadatu daga dukkanin wanda bai jigargadin da Allah madaukakin sarki yake yi a cikin wa'annan ayoyin ba sai Allah madaukakin sarki yake cewa qad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim hakika ya kasance a gare ku abun koyi kyakkyawa game da annabi ibrahim lokacin da yake ce ma mutanen shi lokacin da waɗanda suka yi imani tare da shi suke ce ma mutanen su inna bara'u minkum lalle mu babu ruwan mu da ku da abinda kuke bauta ma kuma mun kafirce ma abinda kuke bauta ma sannan adawa da kiyayya ya shiga a tsakanin mu da ku har abada har dai sai in kun dawo kun imani da Allah madaukakin sarki a lokacin nan ne kadai za mu jaye kiyayyen mu da gaban mu a gare ku bayan Allah madaukakin sarki ya yi ma masu imani cewa karaba su kusancin su ga kafiri kusancin su ga wanda bai bi Allah madaukakin sarki ba babu abin da za a amfana musu ranar tashin alkiyama yanzu sai Allah madaukakin sarki kamar masu imani sun yi tambaya to wane ne ya kamata mu yi koyi da shi muki zama da kafirai mu barranta da kafirai sai Allah madaukakin sarki yace to qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim kamar nan masu imani sun yi tambaya ne to tunda an hana mu yanzu da wane ne za mu yi koyi sai Allah yake cewa ku yi koyi da annabi ibrahim da waɗanda suke tare da shi lokacin da suka barranta daga kafirai suka ce musu lalle su san raba kaya da su anan da Allah madaukakin sarki yake cewa uswatun hasanatun abun koyi kyakkyawa abinda ake ce ma al-uswa shine abun koyi kamar yadda al-imam ar-raghib al-asfahani ya fassara cewa a cikin littafin shi al-mufradat da al-imam da ibn qutaiba a cikin littafin shi gharibul qur'an da ibn faris a cikin littafin shi maqayisul lugha abinda ake ce ma al-qudwa yadullu ala al-hudawa wa mati wal-islah idan aka ce uswa yana nuna kalmar tana nuna cewa alal mudawama mutum ya dage ya tayin wannan aikin wal islah saboda gyara sai Allah yake cewa qad kanat lakum uswatun hasanatun bi ma'ana ya samu a gare ku abun koyi kyakkyawa wanda ya kamata ku dage ku yi tayi al mudawama wal islah sai ku dage ku yi koyi da annabi Ibrahim wal islah ita kuma saboda ku gyara kuskurenku na cewa a can baya Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa masu imani suna shibinta kafirai to sai Allah madaukakin sarki yayi amfani da wannan kalma uswatun hasana saboda ita kalmar tana daukan ma'ana bi ma'ana ta farko al mudawama a dage a yi koyi da su sannan ma'ana ta bi al islah saboda kuskuren da aka samu aka yi a baya na jibinta kafirai a ga cewa an goge wannan kuskuren wannan kalmar kuma malamai da dama suna amfani da ita hususan ash-shu'ara mawaka suna amfani da wannan kalmar saboda kalmar tana da halshe guda bi saboda kalmar tana nuna cewa mutum ya dage kuma sannan ya gyara abin da ya rige ya bata kamar yadda Ahmad Shauki yake cewa man da yuksi hadhihi al-jama'ata al-musta'bira wane ne wanda ba zai yi koyi da wannan jama'a ba wanda ya kamata kowa ya yi koyi da ita haka Amr ibn Abi Rabi'a yake cewa ajma al-hayy rihlatan fa fuadi kadil asa yake cewa mutane sun so su yi balaguro amma zuciyar shi ta karkata ne saboda ya samu yayi balaguro tare da mutanen da su ma sun yi niyyar cewa za su yi balaguro haka wani sha'ir yake cewa wanda ana ce mashi Ibn al-Khaymi yake cewa khuz min saqami wa jam' al-masuh ta'ridun asa yughni an at-tasrih da mu ga cewa dukkaninsu sun yi amfani da wannan kalmar da ake ce maqsuwatun hasana abun koyi kyakkyawa ba dan komai ba saboda ita kalmar idan mutum yayi amfani da ita to za ta bashi dama yayi amfani da ita ta halshe bi halshe na farko kamar yadda muka gani shine al-mudawama za a dage a yi ta koyi da annabi Ibrahim wal islah saboda kuma masu imani su samu su gyara abinda kuskuren da suka yi a baya sai Allah madaukakin sarki yake cewa qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim hakika ya kasance a gare ku abun koyi mai kyau ga annabi Ibrahim wal ladina ma'ahu ga wa'anda suke tare da annabi Ibrahim anan malaman tafsiri sai suka yi sabani Allah madaukakin sarki cewa wal ladina ma'ahu wa'anda suka yi wa'anda suke tare da annabi Ibrahim to anan malaman tafsiri sai suka aza tambaya da Allah ya ce wal ladina ma'ahu da wa'anda suke tare da shi to su wane ne ake nihi a magana ta farko wasu malaman tafsiri suka ce wal ladina ma'ahu ai ana nufin da ita atba'ul mu'minun shine wa'anda suka yi imani tare da annabi Ibrahim sai ya kasance fi uswatun hasanatin fi Ibrahim wal ladina amanu ma'ahu da wa'anda suka yi imani tare da annabi Ibrahim wa'anda suka ce a karkashin wannan tafsira akwai Muqatil ibn Sulaiman da al-Imam al-Qurtubi da Ibn Kathir da al-Imam al-Sa'di dukkaninsu a cikin littafansu sun tahi cewa wal ladina ma'ahu Allah yana nufin da ita wa'anda suka yi imani tare da annabi Ibrahim Ibn Ashur yake cewa wal ladina ma'ahu al-muradu bil ladina amanu ma'ahu alladina amanu bihi wattaba'u hadiyahu shine wa'anda suka yi imani tare da annabi Ibrahim sannan suka bi shiriyar da annabi Ibrahim ya zo da ita Ibn Ashur yake cewa su kuma mutum uku ne wa hum zawjuhu Sara na farko akwai matar shi wadda ake ce Masara wa ibn akhihi Lut da dan uwan shi Lut sannan na ukun su kuma shine shi annabi Ibrahim din da kanshi wannan yana nuna cewa wal ladina ma'ahu sai ya kasance da matar shi Sara da dan uwan shi wanda yake dan gidan annabi Lut ne Ibn Ashur yake cewa a'idun ila Ibrahim wal ladina ma'ahu fahum thalathatu da Allah madaukakin sarki yake cewa wal ladina ma'ahu sai ya kasance damirin yana komawa ne ga annabi Ibrahim da sauran mutum biyu da Ibn Ashur ya zana sai ya kasance kenan su uku ne wa'anda suka yi imani tare da shi karan kanshi annabi Ibrahim kin da dan uwan shi wanda yake dan gidan annabi Lut da guda kuma wadda ita ce matar shi Sara malaman tafsiri kamar yadda Ibn Ashur ya gaito ya zamanto shi annabi Ibrahim baya da diya balle a ce diyan shi ne wa'anda suka yi imani tare da shi ko malaman tafsiri sun hakaito cewa annabi Ibrahim baya da wa'anda suka yi imani da shi fi mukafahati namrud sai ya kasance walladina ma'ahu. Akwai kuma malaman tafsirin da suke ganin cewa walladina ma'ahu sai ya kasance shine annabawan da suka zo bayan annabi Ibrahim. Ibn Atiyya yake cewa waqtalafan nasu fil ladina ma'ahu, malaman tafsiri suka yi sabani walladina ma'ahu suwane ne Allah yake nufi. Fa qala qaumun min al mutaawwilin, Ibn Atiyya yake cewa wasu daga cikin malaman tafsiri sai suka ce arada man amana bihi min an nas, wa'anda suka yi imani tare da annabi Ibrahim da sauran gama garin mutane. وقال القرطبي الامام الطبري وقال الطبري الامام الطبري yake cewa arada al anbiya alladina kanu fi asrihi wa qariban min asrihi, sai ya kasance walladina ma'ahu sune annabawa da annabawan da suke kusa ga annabi Ibrahim bayan cewa ya kau, annabawan da suka zo bayan shi da annabawan da suka zo bayan annabi Ibrahim da jimawa, to sune Allah madaukakin sarki yake cewa walladina ma'ahu. Allah madaukakin sarki yana nuhin cewa annabawa wa'anda za su zuwa bayan annabi Ibrahim. Allah madaukakin sarki da yake cewa walladina ma'ahu id qalu liqaumihim, da Allah madaukakin sarki yake cewa id qalu liqaumihim, wannan shine dalili mai nuna maka cewa Allah madaukakin sarki da yace walladina ma'ahu yana nufin da shi annabawan da za su zuwa baya, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum. Kalmar alqaum da tazo id qalu liqaumihim yana nuhin cewa annabawan da suka zo bayan annabi Ibrahim sune Allah madaukakin sarki yake cewa suna ce ma mutanen su lalle mun barranta da ku kuma babu ruwan mu da ku. Wannan maganar wadda Ibn Atiyya ya hakaito a cikin littafin shi na tafsiri ita ce magana wadda ta yi kusanci ga dukkanin maganganun da muka zano na malamai. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, lalle mu babu ruwanmu da ku da abinda kuka kasance kuna bauta mu kuma bayan Allah. Kalimatul bura'a anan da Allah madaukakin sarki yayi amfani da ita sai ta zamanto jam'i ne na bara'a ala wazni fu'ala, kamar ka ce shuraka, yadullu ala taba'ud min ash-shay' wa muzayalatihi. Kalmar bara'a idan ta zo a yare na Larabci tana nuhin cewa at-taba'ud min ash-shay' shine anisantar da abu wa muzayalatihi kuma a gusar da shi, bayan cewa kayi nisa da abun kuma kayi kokarin cewa yanzu an gushe abun ta hanyar ma yanzu babu wani abu mai nuna cewa akwai abun da ya taba kasancewa tare da kai da suna Allah na kawancecenia. Sai Allah madaukakin sarki yayi amfani da kalmar cewa inna bura'a'u minkum, bi ma'ana mu mun nisanta da ku, sannan alaƙar da ta kasance can baya tsakaninmu da ku ita ma mun rushe ta mun gushe ta ba dan komi ba, saboda kuna bauta ma wani wanda ba Allah madaukakin sarki ba. Kalmatul bara'a sai ta zamanto na ai tabarra'na minkum wa min al-asnami allati kuntum ta'buduna min dunillahi tabarru'an aziman, sai ya kasance mun barranta babu ruwanmu da ku da abinda kuka kasance kuna bauta ma wanda ba Allah madaukakin sarki ba, babu ruwanmu da ku sai ya kasance har na abada, ba wai ana nihin ba yanzu babu ruwanmu da ku amma gobe za mu yi alaka da ku, a'a ana nihin cewa bura'a'u minkum, babu ruwanmu da mu da ku babu wani abu na alaka na soyayya na kawancecenia da za ya ƙara shiga tsakaninmu da ku har sai kun yi imani da Allah madaukakin sarki. Kamar yadda Allah yake ba mu labari a bakin annabi Ibrahim a wasu ayoyin daban da yake cewa wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya, annabi Ibrahim yake ce mutanen shi zan rabu da ku, zan shafa muku lahiya saboda kun kasance kuna bauta ma, zan shawa muku lahiya in rabu da ku da abunda kuke bauta ma wanda ba Allah madaukakin sarki ba. Yace wa ad'u rabbi kuma ina roƙon ubangijina asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya, saboda ka in kasance cikin wa'anda za su kangare ma ayoyin Allah madaukakin sarki. Kamar yadda Allah yake ba mu labari a wata aya wa id qala ibrahim, ka tuna lokacin da annabi Ibrahim yace ma li abi yake ce ma baban shi wa qaumihi da mutanen shi wa'anda aka turo shi zuwa gare su innani bara'un mimma ta'budun, lalle ni na barranta babu ruwana da abin da kuka kasance kuna bauta ma kuma bayan Allah madaukakin sarki a wata ayar Allah madaukakin sarki yake cewa waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqbihi la'allahum yarji'un wannan kalimar ta cewa a ce makafiri mu babu ruwan mu da kai da kai da abin da kake bauta ma annabi ibrahim yayi yaki da ita bayan haka kuma ya bar ma ɗan annabawa a bayan shi cewa su za su yi gadan tsare wannan magana ta shi bi ma'ana babu ruwansu da duk wani mutum wanda shi ba Allah madaukakin sarki bane a gaban shi sawa'an kafiri ne sawa'an mushriki ne to annabi ibrahim ya sanya cewa duk musulmin da zai zo bayan shi yayi koyi da shi a wajen barranta da shi da kafiri sai Allah madaukakin sarki yake cewa kafarna bikum mun kafirce da ku wa bada bainana wa bainakumul adawa kuma adawa daga ba yanzu ma ta fara bayyana a tsakanin mu anan da Allah madaukakin sarki yake cewa kafarna bikum mun kafirce da ku al-imamul mawardi a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa yahtamil wajhai sai ana iya ayi makalmar kafarna bikum mun kafirce da ku yace za a yi mata fassara guda biyu yace ta farko kafarna bima antum bihi min al-awthan mun kafirce mu abinda kuke bauta mu na gumakai magana ta biyu da al-imamul mawardi ya kaito shine kafarna bikum sai ya kasance ay kafarna bi af'alikum wa kadzabnaha sai ya kasance mun ki aikin da kuka kasance kuna yi ma Allah madaukakin sarki na hada shi da wasu gumaka wajen bauta wa kadzabnaha kuma mun qaryata abinda kuke hada Allah da wani shi wajen bauta al-imamul baydawi a kalkashin fadar Allah madaukakin sarki kafarna bikum mun kafirce da ku yake cewa kafarna bikum sai ya kasance ay bidinikum aw bi ma'budikum mun kafirce mu addininku na bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba aw bi ma'budikum sai ya kasance mun kafirce da abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba aw bikum wa bihi sai ma'ana ya zamanto kafarna bima kuntum ta'buduna min dunillahi wa bikum aidan sai ma'anar ya kasance mun kafirce ma abinda kuke bauta mu kuma bayan Allah madaukakin sarki kuma mun kafirce muku saboda ba za mu yi aiki da abinda kuke yi aiki da shi ba na bauta ma Allah wanda ba Allah madaukakin sarki ba fala na'taddu bi sha'nikum wa alihatikum daga yau ba wata alaka da za ta ƙara shiga tsakanin mu da ku haka babu wata alaka da za ta ƙara shiga tsakanin mu da ku na bauta ma gumakai malan kun ba saboda su mutanen annabi ibrahim da Allah madaukakin sarki ya aiko su da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi ibrahim sun kasance suna bauta irin wa'anda mutanen su suke yi ta saba ma Allah to shine anan suke cewa kafarna bikum da ku da gumakan naku babu wata alaka da za ta ƙara hada mu tare da ku in dai ba Allah madaukakin sarki ne kuka mu ba al-imam ibnu atiya a kalkashin fadar Allah madaukakin sarki kafarna bikum yace ay kadzabna fi aqwalikum walam nu'minu bi shay'in yake cewa duk abun da kuke fada na abauta mu wasu wanda ba Allah madaukakin sarki ba to mu mun qaryata wannan abu sannan kuma duk abun da za ku fada in dai ba cewa kuka yi ba a zo abauta mu Allah madaukakin sarki to ba za mu bi wannan maganar ba sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa bada bainana wa bainakumul adawa kuma gaba ma da kiyayya a yanzu ne ta fara a tsakanin mu da ku hatta tu'minu billah har sai kun imani da Allah madaukakin sarki anan da Allah madaukakin sarki yake cewa kafarna bainana wa bainakumul adawata wal baghda sai Allah madaukakin sarki yayi amfani da kalima guda biyu kalima ta farko shine adawa kalima ta biyu ita ce kiyayya to menene bambanci tsakanin al adawatu wal baghda menene bambanci tsakanin adawa da kuma kiyayya da gaba da kin san juna ita al'adawa idan aka ce al'adawa albi'adu min halin nusra kamar mutumin da yake so ka agaza mishi sai ka danki adawa da shi ka ki agaza mishi koko mutumin da yake so sai ka yarda da wata magana koko sai ka yarda da wani abu wanda yake akan shi sai ka ki bashi nasara ka ki yarda mishi wannan shine ake ce mu al'adawa misali mutum ne kuna rikici da shi sai ka kiyarda da ra'ayin shi saboda kana adawa da shi koko saboda kai baka tare da wannan ra'ayin nashi shine albi'adu min halin nusra inda ya kamata ka kama ma mutum domin ya samu ya tsira sai ka kiya wannan shine ake ce ma adawa sai Allah madaukakin sarki yayi amfani da wannan kalimar ita kuma al'adawa kishi yatta shine alwilaya shine jibinta koko soyayya walbighta abinda ake ce ma kuma kiyayya abinda ake ce ma gaba shine iradatul istihqari wal ihana shine ana so a kaskantar da mutum a wulakantar da mutum to sai Allah madaukakin sarki ya gama kalman guda bi al'adawa bi ma'ana babu wani abin da za ya sa wani bala'i ko wani yaki ya taso mu jibinci kafirai ga ƴan uwanmu musulmi amma mu ki kama musu mu kama makafirai shine kalmar adawa take nufi ana albagda kuma shine cewa kiyayya da gaba ta hanyar cewa babu wata soyayya ko wata alaka da za ta ƙara shiga a tsakanin mumini da kafiri hatta tu'minu billahi wahda har sai lokacin da mutum yayi imani da Allah madaukakin sarki wannan magana kuma al-Imam al-Askari ya kaito ta a cikin littafin shi al-Furuqul Lughawiyya al-adawa shine ikhtilaful qulub lokacin da kuke san abu guda bi shi yana san daya kai kana san daya kowa yana kokarin ya ce nashi ne yahi iyawa kowa ba ya yarda a ce nashi ne bai iya ba wannan shine ake ce ma al-adawa kamar yadda wani sha'ir yake cewa kamar yadda dirimma yake cewa adatnil awadi an kiya magyuburhatan wa qad yultawiduna al-habib fayuhjaru yake cewa adawa ta shiga tsakani na tare da ke yace ita kuma adawa idan ta shiga tsakanin masoyi da wanda yake ba da masoyi wannan zaya sa idan adawa ta shiga tsakanin su yanzu su dawo ba su kamnar junan su haka shauqi dhaifi yake cewa faqila ya sahibas sumugi la yadfa'u al-adu bil adu babu ta yadda zaya a ce an yaki abokin adawa kuma da abokin adawa to sai Allah madaukakin sarki yayi amfani da wannan kalmar guda bi wa bada bainana wa bainakumul adawa wal baghda yanzu ma kiyayya ta fara a tsakanin mu da ku har sai lokacin da kuka yi imani da Allah madaukakin sarki sai Allah yake cewa illa qaula ibrahima li abihi la astaghfiranna laka sai dai fadar annabi ibrahim lokacin da yake ce ma baban shi cewa la astaghfiranna laka zan roka maka gafarar Allah kamar yadda yarriki yayi ma baban shi alƙawarin cewa qala araghibun anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wa hajurni maliya qala salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi anan yayi ma baban shi alƙawarin cewa zan roka maka gafaran Allah amma bayan annabi ibrahim ya gane cewa baban shi hayyar rasu bai imani da Allah madaukakin sarki ba to sai ya bar roka mishi gafarar Allah kamar ayar da muka ambata a jiya wama kana istighfar ibrahim li abihi illa am maw'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min lokacin da annabi ibrahim ya gane cewa baban shi bai mutu ba akan tauhidi sai ya bar roka mishi gafarar Allah anan da Allah yake cewa illa qaula ibrahim li abihi la astaghfiranna laka cewa kamar nan ana ce ma masu imani ku yi koyi da annabi ibrahim amma banda wannan maganar tashi da yake cewa la astaghfiranna laka saboda Allah madaukakin sarki yake cewa ma kana lin nabiyyi walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Allah madaukakin sarki yake cewa bai dace ga manzon Allah ba bai dace ga mai imani ba ya roka ma duk mutumin da yana da tabbacin cewa ya rasu ba akan tauhidi ba duk mutumin da kana da tabbacin cewa duk dokan da ya kwana garin maradi ya san shi duk mutumin da kana da tabbacin cewa yana ɗan darmadar mallayu to koda ko dan uwanka ne in dai kana da tabbaci akan haka to Allah madaukakin sarki ya hana ka roka mishi gafara lokacin da zai rasu annabi ibrahim lokacin da ya gane cewa baban shi bai imani ba to sai ya barroka mishi gafarar Allah to sai Allah madaukakin sarki yake cewa yanzu mu yi koyi da annabi Ibrahim amma maganar shi da yamma baban shi cewa zai roka mai gafara to wannan kada mu yi aiki da ita saboda Allah ya sabkar a cikin alqur'ani cewa bai dace ga mai imani ba bai dace ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya roka ma wa'anda ana da tabbacin cewa su sun kafirce ma Allah madaukakin sarki kuma basu mutu ba akan tauhidi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ma'ahu an yastaghfiru lil mushrikin sai Allah yake cewa wa ma amliku laka min Allahi min shay ni kuma bazan amfana ma komi ba daga sakamakon Allah madaukakin sarki anan annabi Ibrahim ya ce ma baban shi cewa zai roka mishi gafarar Allah amma dan kai ya sakankance cewa annabi Ibrahim yana iya sa Allah ya sanya shi aljanna sai annabi Ibrahim yayi maza ya togace maganar da cewa wa ma amliku laka min Allahi min shay ni bana amfana maka komi daga sakamakon Allah madaukakin sarki bi ma'ana koda mutun ya rasu ba akan tauhidi ba koda mutun ya rasu bayan cewa yana ɗan shirke shirki to koda ƴan uwan shi basu ji ba abinda Allah madaukakin sarki ya hana su suna ta roka mishi gafara Allah to wannan gafarar da suke roka mishi babu wani abin da za ta tsinana mishi a gaban Allah madaukakin sarki sai Allah yake cewa wa ma amliku laka min Allahi min shay ni bazan amfana maka komi ba daga sakamakon Allah madaukakin sarki in dai mutun bai furta ba cewa ya rasu kan tauhidi in dai mutun bai furta la ilaha illallah ba wannan kuma jumlar wa ma amliku laka min Allahi min shay tana saddaka tana gazganta maganar Allah na karatunmu na jiya da Allah yake cewa lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum mana addu'ar da za ku musu da soyayyar da za ku musu in dai ba su yi imani ga Allah madaukakin sarki ba to ba za ta amfana musu komai ba a gaban Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah yake ba mu labari a bakin annabi Yaqub lokacin da ya tura ƴaƴan shi domin su je su gano mishi yaya annabi Yusuf wani cikin hali yake yake cewa ma kana yuhuni anhum min Allahi min shay da ya tura ƴaƴan shi da annabi Yusuf babu wani abu da yake iya amfana musu illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha sai dai kawai akwai wata bukata a cikin ran annabi Yaqub kuma ya rige ya biya wannan bukatai ya furta wannan kalma sai Allah yake cewa rabbana alayka tawakkalna ya ubangijinmu a gare ka ne muke yin dogaro ko a gare ka ne muka yi dogaro annabi Ibrahim bayan cewa ya barranta ya rabu da ƴan uwan shi wa'anda cewa ba su yi imani da Allah ba anan kuma sai Allah madaukakin sarki yake cewa rabbana alayka tawakkalna ai da annabi Ibrahim da annabawan da suka zo a baya dukkaninsu suna cewa ya Allah a gare ka ne muka yi tawakkali sai ya kasance ai qala Ibrahim wal ladina ma'ahu alayka tawakkalna annabi Ibrahim da mutanen da suka yi imani da shi da annabawan da za su zo bayan shi suna cewa ya Allah a gare ka ne muka yi dogaro wanda kuma suka ce a kalkashin wannan tafsirin akwai Ibn al-Jawzi da al-Imam al-Qurtubi da Ibn Juzayyin da Ibn Ashur amma Ibn Juzay yake cewa wa huwa min jumlati ma umiru an yahtadu bihi da Allah madaukakin sarki yake cewa rabbana alayka tawakkalna to ita ma wannan jumlar ya ubangijinmu a gare ka ne muke dogaro to ya kamata masu imani su yi koyi da wannan kalmar saboda annabi Ibrahim da annabawan da Allah ya turo su ma sun zan ki furta wannan kalmar kamar ana ce ma masu imani ku zan ki koyi da annabi Ibrahim da annabawan da suka zo bayan shi a wurin mika al'amuran ku ga Allah madaukakin sarki bi ma'ana tunda su ma sun yi tawakkali to mu ma mu yi tawakkali ga Allah irin yanda su ma suka yi tawakkali ga Allah madaukakin sarki amma Ibn Jarir a kalkashin fadar Allah madaukakin sarki rabbana alayka tawakkalna yake cewa annahu min kalami Ibrahima min kalami Ibrahim wa anbiya'ullahi alaihimus salam sai ya kasance rabbana alayka tawakkalna wannan maganar annabi Ibrahim ce da annabawan da suka zo bayan annabi Ibrahim wannan maganar kuma ita ce magana wadda ta yi kusa da fadar Allah madaukakin sarki idh qalu liqaumihi wanda suka ce kuma a kalkashin wannan tafsirin akwai al-Farra da al-Imam Samarqandi da Ibn Ashur وقيل المراد به قولوا أنتم ربنا عليك توكلنا سي كسنتي موما da muka zo bayan su mu ma da muka yi imani ana umurtan mu da cewa mu gode ma Allah madaukakin sarki kuma mu yi tawakkali a gare shi sai ya kasance wa huwa qawlu ibrahim wa anbiya Allah yuhka lil mu'minina liyaqtadu bihim sai ma'anar ta kasance rabbana alayka tawakkalna ubangijin mu a gare ka ne muka yi dogaro sai ya zamanto wannan abinda annabi ibrahim ne ya fada da abinda annabawa suka fada a bayan annabi ibrahim mu ma masu imani ana gaya mana saboda mu yi tawakkali ga Allah madaukakin sarki mu samu mu yi tawakkali ga Allah kamar yadda su ma suka yi tawakkali da shi sai Allah yake cewa ilaika anabna a gare ka ne muke neman tuba mai imani ya kamata a kullun ya tajaddada tubar shi ga Allah madaukakin sarki addinin da kake yi da sallah da azumi da nafilfili da wajen tafsiri da kake zuwa kada ka yi zaton cewa wannan zai sa Allah madaukakin sarki ya saka aljanna koko kada ka yi zaton cewa kai yanzu ma kana ta aikin alkhairi ka kai lokacin da sai an mace ku kana ganin cewa ladakka ma ta yi yawa a'a shi mai imani kullun ana so ya tajaddada tuba ga Allah madaukakin sarki shi yasa Allah yake cewa ilaika anabna a gare ka ne muke jaddada imanin mu muke jaddada tuban mu wa ilaika almasir sai ya kasance ai marji'una fil akhirah wajen Allah madaukakin sarki dukkanin mu zamu koma sai Allah yake cewa ilaika anabna wa ilaika almasir rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru ya ubangijin mu kada ka sanya mu fitina ne ga wa'anda ba su yi imani ga Allah madaukakin sarki ba waghfir lana rabbana ya ubangijin mu ka gafarta mana innaka antal azizul hakim ya ubangijin mu kai mai karfi ne kai mabuwayi ne alhakim mai hikima anan Allah madaukakin sarki yana gaya mana abinda masu imani da annabi Ibrahim da annabawan da Allah ya turo Allah yana gaya mana abinda ya kamata mu yi koyi da su ne sai suna cewa rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru suna cewa ya ubangiji kada ka sanya mu kasance mu fitina ne ga wa'anda suka kafirce to ta kaka ne zamu zaman cewa fitina ga wa'anda suka kafirce kamar masu imani suna addu'a cewa ya Allah kada ka ba kafirai nasara akan mu idan ka ba su nasara akan mu to za su yi amfani da wannan damar da ka ba su hana mu mu yi imani koko su hana mu bauta maka yadda ka umarce mu bauta maka sannan kuma idan ka ba su nasara akan mu za su karkata akan abinda mu muke a kan shi na gaskiya sannan za su zanki cewa inda mu masu imani ne na gaske to da Allah madaukakin sarki bai ba su nasara akan mu ba wannan kuma sai ya sa kafiri ya ƙara kafirci wannan kuma sai ya sa kafiri ya ƙara jajircewa ya ga cewa shike akan gaskiya mumini baya akan gaskiya sai masu imani suke addu'a suna cewa ya Allah kada ka sanya mu kasance fitina ne ga wa'anda suka kafirce nan da Allah madaukakin sarki yake cewa la taj'alna fitnatan kada ka sanya mu zamanto fitina ne ga wa'anda suka kafirce anan malaman tafsiri suna da fassara daban-daban a kalkashin wannan kalmar la taj'alna fitnatan ibnu abbas yake cewa ay la tusallituhum alaina fayaftinuna ya Allah madaukakin sarki kada ka ba kafirai nasara akan mu masu imani dan saboda idan ka ba su nasara za su fitine mu za ya zamanto cewa sun hana mu addini za ya zamanto cewa sun hana mu bauta maka yadda kai ka umarce mu bauta maka magana ta biyu da malaman tafsiri suke da a karkashin wannan ayar la taj'alna fitnatan ay la tu'adibuna bi aidihim wala bi adabin min indika sai ya kasance masu imani suna roƙon Allah cewa kada ya yi musu wata azaba daga wajen shi koko kada ya ba masu wa'anda suka kafirce ƙarfi dan su yi musu azaba saboda idan Allah madaukakin sarki ya dora kafirai akan masu imani to su kafirai za su zanki cewa laukanu alal haqqi ma uddu da su wa'anga gaskiya ne suke akan ta to da Allah madaukakin sarki bai yi musu azaba ba wa'anda suka ci a kalkashin wannan tafsirin kuma akwai ibnu jarir at-tabari da ibnu hubaira a cikin salaf kuma wa'anda suka ci akan wannan tafsirin akwai mujahid da Qatada da al-Imam ad-Dahhak dukkanin su wa'annan malaman tafsiri sun tahi cewa la taj'alna fitnatan masu imani suna addu'a ne Allah madaukakin sarki kada ka bada dama a gare mu masu imma kafirai su ci galaba akan mu sai su hana mu mu yi addini kamar yadda ka umarce mu wa qad yuradu bil fitnati ibnu ashur yake cewa ana nihi da fitina anan kullu ma yamna'u almu'minu an alqiyam bi shara'illah da abun da zai hana mai imani ya tsayu domin ya bauta ma Allah madaukakin sarki wannan ana ce mishi fitina shi yasa Allah madaukakin sarki yasa ya umarce mu cewa mu ma mu zanki addu'a rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru ya Allah kada ka dora kafirai akan mu sai su fitine mu su hana mu mi addini kamar yadda ka umarce mu Allah yake cewa rabbana waghfir lana ya ubangijin mu ka gafarta mana wannan ayar tana nuna mana cewa mai imani anan ma ya kamata kullun ya jaddada neman gafara Allah madaukakin sarki kullun mai imani idan ki cewa Allahumma ighfirli anza Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan watan yana yawaita cewa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai mai karamci ne kana son yahuwa ya Allah ka yafe mana to wannan ayar tana ƙara har zukar da mai imani cewa ya dage yayi ta istighfari saboda shi istighfari yana ture fitina nan da Allah madaukakin sarki yake cewa rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru waghfir lana kaman nan Allah madaukakin sarki yana ba mu amsa menene za ya samu tsira daga fitinar kafirai kada Allah ya dora su akan mu su hana mu yi addini shine mutum ya dage yayi ta istighfari duk mutumin da yake istighfari to istighfari za ya zanki tare mishi bala'i duk wata fitina da ka sani to Allah madaukakin sarki idan dai mutum yana yawaita istighfari to Allah madaukakin sarki zai kare shi daga wannan fitinin Allah madaukakin sarki yake cewa ay kanal mu'minina sai Allah madaukakin sarki yake cewa laqad kana lakum fihim uswatun hasanatu a haƙiƙa ya kasance a gare ku abun koyi mai kyau liman kana yarjullah ga mutumin da yake so ya hadu da Allah lami lafiya lau wal yawmal akhir da mutumin da yake so a ranar tashin alkiyama Allah ya yi mishi gafara sai Allah yake cewa wa man yatawalla duk mutumin da ya juya baya bai yi abun da Allah madaukakin sarki ya sa shi ba fa inna Allah huwa al-ghaniyyul hamid Allah madaukakin sarki ya wadatu Allah madaukakin sarki ya wadatu ga abun da bayan shi za su kin yi mishi na bauta mishi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a wata ayar wa man yatazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi duk mutumin da ya tsarkaka duk mutumin da ya yi aiki nagari to yana yi ne dan kanshi da sallarka da musuluncinka da azuminka da imaninka da sadakarka da duk wani aiki da kake yi na alkhairi to kai ne za ya amfana sadaka idan ka bada Allah madaukakin sarki babu abun da zai da ita sallarka Allah madaukakin sarki ba za ta amfane shi da komai ba idan baka yi sallah ba Allah yana da mala'iku wanda kullun suna mai sallah tunda Allah madaukakin sarki ya halicce su kullun sallah suke yi bus taba tsayawa ba idan ka kiyi ma Allah bauta to Allah yana da mala'iku wa'anda su kullun bauta suke mishi dan haka kada bawa ya rudu da abun da yake na alkhairi kullun ka yi fatan cewa Allah madaukakin sarki ya karba maka sannan duk abun da zaka yi na alkhairi to kada ka yi zaton wai Allah madaukakin sarki ka yi ma a'a kanka ne ka yi ma saboda abun ya amfane ka a ranar tashin alkiyama annabi Musa yake ce ma mutanen shi wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid annabi Musa yake ce ma mutanen shi da za ku kafirce da ku da duk mutanen da Allah madaukakin sarki ya halitta fa inna Allah la ghaniyyun hamid Allah madaukakin sarki ya wadatu kuma abun yabo ne abun gode ma ne ga abun da ku kuka ki tsayawa ku bauta mishi akan shi Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin cewa qad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim lalle abun koyi mai kyau ya kasance a gare ku game da annabi ibrahim lokacin da yake ce ma mutanen shi da shi da wa'anda suka yi imani id qalu liqaumihim inna bara'u minkum lalle mu mun barranta da mu da ku kafarna bikum kuma mun kafirce wa bada bainana wa bainakumul adawa kuma kiyayya ta fara bayyana a tsakaninmu da ku hatta tu'minu billahi wahda har sai kun yi imani da Allah madaukakin sarki shi kadai anan da Allah madaukakin sarki yake cewa qad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim shi annabi ibrahim ba shi aka turo ma wannan al'umma ba amma Allah madaukakin sarki ya ce mu yi koyi da abin da annabi ibrahim ya kasance yana yi na ibada to anan za mu yi aiki ne da shari'ar da Allah madaukakin sarki ya sabkar ma annabawan baya koko za mu yi aiki ne da shari'ar da Allah madaukakin sarki ya sabkar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kalkashin haka sai malamai suka yi maganganu guda uku menene hukuncin shari'ar da Allah madaukakin sarki ya umarci halittun baya da ita to mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu yi aiki da shari'ar su ne mu bar shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koko za mu dauki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu watsa dukkanin shari'ar da Allah madaukakin sarki ya sabkar ma annabawan da suka wuce anan sai malamai suka yi maganganu guda uku magana ta farko duk shari'ar da Allah madaukakin sarki ya umarci annabawan baya da ita to tana zama shari'a ne akan wannan al'ummar ta annabi Muhammad in an samu wani dalili daga Qur'ani ko dalili daga hadisi ya ce mu yi wannan abun to abun mu ma sai ya kasance abun yi ne gare su kuma abun yi ne gare mu shari'a ce a gare su kuma shari'a ce a gare mu kamar wannan aya Allah madaukakin sarki a ayan mutajiya la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya Allah ya hana cewa mu jibinci waɗanda suka kafirce mu Allah mu jibince su a matsayin masoya to sai kuma nan Allah yake cewa qad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahim sai ya kasance abinda Allah madaukakin sarki ya umarci annabi ibrahim da shi koko abinda annabi ibrahim ya kasance akan shi to mu ma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce mu da shi a kalkashin haka sai mu yi aiki da wannan koda ba annabi Muhammad aka sabkar ma da shi ba tunda Allah ya ce mu yi koyi da annabi Ibrahim shari'an mu ta zo da shi a kalkashin wannan malamai suka ce sai mu yi aiki da shari'ar da waɗanda suka gabace mu ta kasance shari'a ne a gare mu ba wai dan saboda su sun yi ba a'a saboda mu ma a cikin addinin da Allah ya sabkar ma annabi Muhammad Allah madaukakin sarki ya ce mu yi kamar wannan ayar da muka karanta qad kana lakum uswatun hasanatun da ayatul rajul ayar da tace duk mutumin da ya zina idan dai yana da arme koko idan ya taba yin arme to ajehe wannan mutumin kaga wannan hukunci ne wanda a cikin attaura Allah madaukakin sarki ya fara sabkar ma yahudawa da shi amma mu ma al'umman Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce mu da mu yi irin wannan hukuncin a cikin ayar da Allah madaukakin sarki an goge tilawarta amma hukuncin ta yana nan shine ayar da Allah madaukakin sarki ya goge tilawarta cewa ash-shaykhu wash-shaykha idza zana ya farjumuhuma da tsoho koko mai arme idan yayi zina to Allah madaukakin sarki ya bada umarnin a jehe shi kaga mu ma yanzu a shari'a annabi Muhammad ana yin haka ba wai dan saboda yahudawa sun yi ba a'a ana yi ne saboda Allah madaukakin sarki ya bada daman mu yi irin abun da suka yi magana ta bi da malamai suka hakaito abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta ma annabawan da suka wuce idan dai an samu dalili daga Qur'ani ko daga hadisi ya ce kada mu yi wannan abun to ba zai taba zamantowa shari'a a gare mu ba misali da a ce yanzu Allah madaukakin sarki ya sabkar da wani hukunci a mutanen da suka wuce a baya amma mu Allah bai umarce mu da mu yi wannan abun ba to bai zamantowa a shari'a a gare mu wannan kuma shine abin da malamai suka yi ijma'i akan shi yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya haramta ma al'ummomin baya amma mu Allah bai haramta mana ba shine yin aikin kirki a ranar samedi a ranar asabti kenan shine Allah madaukakin sarki ya haramta ma al'ummomin da suka wuce su yi aiki koko su yi azumi koko su yi wata ibada a ranar samedi amma mu kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu damar cewa mu yi aiki na ibada a wannan ranar zaka yi sallah idan ranar ta kiwayo da wani azumi ko wata ibada zaka iya yi wannan yana nuna cewa Allah madaukakin sarki bai umarce mu ba da abun da su ya umarce su da shi abun na uku wanda malamai suka hakaito anan al'ummar da Allah madaukakin sarki ya umarce su da wani abu na ibada bayan cewa sun wuce mu kuma Allah madaukakin sarki bai umarce mu da shi ba kuma bai hana mu akan shi ba to anan ne malamai suka yi sabani misali Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewa ga wata ibada Allah ya shar'anta ma annabawan da suka wuce amma babu wani dalili daga Qur'ani ko daga sunna mai nuna cewa mu yi wannan abun ko kan mu yi anan sai malamai suka yi sabani aljumhur wasu daga cikin Hanabila da Malikiya da wasu daga cikin mutanen al-Imam Shafi'i sun tahi cewa duk abun da Allah madaukakin sarki ya bada labari cewa ya shar'anta ma al'ummomin da suka wuce to mu ma ya zama dole mu yi wannan abun hujjar su anan shine cewa inda ba dan mu yi aiki da shi ba to babu dalilin da zai sa Allah madaukakin sarki ya gaya mana shi sai suka yi hujja da fadar Allah madaukakin sarki cewa shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayk wa ma wasayna bihi musa an wa ibrahima an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi Allah madaukakin sarki a wannan aya yana ba mu labarin cewa an shar'anta mana addini addinin da annabi Ibrahim da annabi Musa suka yi aiki da shi shi yasa malamai suka kafa hujja da wannan aya bi ma'ana shari'ar da Allah madaukakin sarki ya ambata cewa ya umarci al'ummar da ta wuce a baya to mu ma za mu yi aiki da wannan shari'ar ne wannan shine abin da jumhuru suka tai kanshi amma al-Imam Shafi'i yana ganin cewa ayar da jumhur suka yi amfani da ita cewa duk shari'ar da Allah madaukakin sarki ya shar'anta ma al'ummomin da suka wuce to mu ma za mu yi al-Imam Shafi'i yake cewa wannan fil aqaid al shara'a lakum min ad-din sai ya kasance abinda Allah ya umarci annabawan baya da shi na kadaita Allah da bauta na kin bauta maguma kai na kin dar malayu na kin shirka to mu ma dukkanin mu an umarce mu da shi saboda dukkanin annabawa menene suka zo su tabbatar da shi shine a bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai wannan shine addu'a shine abu na farko da kowanne annabi yake fara yi kamun a umarci al'ummar shi su yi sallah ko su yi azumi ko su yi zakka ko su yi wani abu al-Imam Shafi'i yake cewa shara'a lakum min ad-din sai ya kasance ay fil aqaid la fil furu sai ya kasance za mu yi aiki da shara'ar da annabawan da suka wuce ne ta hanyar bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai amma duk abun da wata ibada ce daban to Allah madaukakin sarki ya sanya mana ya sanya mu al'ummar da ta wuce ga yadda za su yi mu ma al'umman manzon Allah Allah ya gaya mana ya za mu yi misali idan ka dauki azumi Allah madaukakin sarki yana cewa kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum an rubuta muku azumi an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma annabawa da al'ummar da suka wuce a bayanku kenan kaga anan da mu da al'ummar da ta wuce dukkanin mu Allah ya umarce mu da mu yi azumi amma ta yaya za mu yi ya ne za mu yi azumin to Allah madaukakin sarki ya bayyana musu yadda za su yi mu ma Allah madaukakin sarki ya bayyana mana kaka za mu yi wannan ibada al-Imam Shafi'i sai ya kafa hujja da fadar Allah madaukakin sarki cewa likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja Allah madaukakin sarki zai iya umartan mu da mu yi azumi bayan ya umarci al'ummomin da suka wuce da su yi azumi amma sai Allah ya sa mu kowace al'umma ga yadda za su yi al'ummar da ta wuce Allah madaukakin sarki ya umarce su da su yi azumi kuma a cikin azumin gaba ɗaya tun farkon wata har ƙarshen shi Allah madaukakin sarki ya hana musu da su sadu da matansu amma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ba su damar cewa su sadu da iyalinsu a cikin watan azumi wannan yana nuna maka cewa an umarce mu da abu guda amma ta hanyoyin da za mu yi wannan abun hanya ce daban-daban misali wannan masallacin idan mutum yana so ya zo wani zai iya baiwa ta waccan kwani wani ya biyo ta nan wani ya biyo ta nan dukkanin mu ina za mu haɗu masallaci dukkanin mu dai mun yi abu guda ne amma ta hanyoyi daban-daban wannan shine abin da al-Imam Shafi'i ya tahi a kan shi cewa shari'ar da Allah madaukakin sarki ya umarci mutanen da suka wuce a baya fil furu abin da yake sallah ne azumi ne zakka ne
to duka an umarce mu da abu guda amma kaifiyan ta kakane zamu yi to Allah ya bayyana mana su ma yaya ne za su yi Allah madaukakin sarki ya rige ya bayyana musu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari a sauran wasu ibadun cewa an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-akifina war-ruk'i sujud haka annabi Ibrahim lokacin da ya doki matar shi da dan shi ya kai su a garin Makka ya aje yake cewa rabbana liqimus sala faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Ibrahim da al'umma shi cewa su yi sallah mu ma an umarce mu da cewa mu yi sallah amma kaifiyar su daban kaifiyar mu daban sallah biyar zamu yi su nawa za su yi Allahu a'lam amma dai abunda zamu yi ba shine ba abunda su za su yi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake gaya mana a bakin annabi Isa wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan annabi Isa shi ma Allah madaukakin sarki ya umarce shi da cewa yayi sallah kuma an umarce shi da cewa yayi zakka amma irin sallan mu ce irin zakkan mu ce kowace al'umma Allah ya bayyana mata kakane za ta yi wannan ibada sai Allah madaukakin sarki yake cewa walillahi alan nasi hajjul baiti man istata ilaihi sabila al'ummomin da suka wuce da mu dukkan mu Allah ya shar'anta mana cewa mu yi haji amma ta kakane za mu yi wannan hajjin yadda Allah madaukakin sarki ya nuna mana kaifiyar da za mu yi to su ma al'ummar da suka wuce Allah madaukakin sarki ya nuna musu ta hanyar da za su yi wannan ibada duk da cewa ibada ce guda shari'an guda ne amma ta kaka za su yi wannan kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana ma kowace al'umma wannan kuma shine dalilin al-Imam Shafi'i da yake cewa walikullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja sai ya kasance za mu fita da ma'ada da maganganu guda uku shari'ar da Allah madaukakin sarki ya umarci al'ummar da suka wuce idan mu ma addinin manzon Allah ya ce mu to shari'a ne a gare mu shari'ar da Allah madaukakin sarki ya umarci al'ummomin da suka wuce a baya amma babu qur'ani ko aya ko hadisi mai nuna cewa mu ma mu to wannan ba zai kasancewa ba shari'a ne a gare mu sannan abunda Allah madaukakin sarki ya umarce mu kamar sallah kamar azumi kamar zakka an umarce mu to yanzu ba za ka bude at-taura ba ka ce yadda yahudawa suka yi sallah kai ma haka za ka yi sallah a'a za ka bude al-qur'ani ne ka bude hadisi saboda kai ma shari'arka wadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ta koya maka yaya ne za ka yi wannan ibada wannan kuma mas'ala ce wadda malaman usulul fiqh sun rige sun kalailace zance a wannan mas'ala idan mutum ya koma a wannan littattafan da zamu zana zai samu wannan magana cikakka kamar idan ka koma a cikin littafin ibnul hajib wanda aka fi sani da mukhtasar ibnul hajib idan ka koma a idahul mahsul lil maziri shi ma yayi wannan magana a cikin littafin shi idan ka koma littafin al-imam al-qarafi wanda ya sanya mishi nafa'isul usul shi ma ya rige ya tattauna wannan qadiya a ciki idan ka koma a littafin al-mughni na qudama shi ma ya rige ya tattauna wannan maganar a ciki haka idan ka koma a cikin littafin ibnu hazm al-ihkamu fi usul al-ahkam shi ma yayi wannan magana a cikin littafin shi lokaci ba zai ba mu daman mu fadada ba amma dai wannan abubuwan guda uku da muka zana na maganganun malamai ya ishe mu dan samu wani dalili a ciki sai Allah madaukakin sarki yake cewa qad kanat lakum uswatun hasanatun hakikanin gaskiya abun koyi mai kyau ya same ku game da annabi Ibrahim ayar tana koya mana cewa ba wai annabi Ibrahim ba ayar tana nuna mana cewa dukkanin al'umma in dai sun yi imani da Allah to kowa yayi kokari yaga cewa yayi wani abu mai kyau wanda ƴan baya idan suka zo za su amfana da wannan abu mu zamanto cewa mu misali ne ga ƴaƴanmu mu misali ne ga jikokinmu mu misali ne ga dukkanin wata al'umma da za a aiwa a nan gaba a wannan garin namu shine ayar abunda take koya mana ma'ana misali kuna cikin unguwa bai kamata a ce ba sai mun jira misali a ce gwamnati ta zo ta gina mana masallaci kuna cikin anguwa bai kamata a ce sai mun jira ba gwamnati ta zo ta gina mana makaranta muna cikin anguwa muna da hali bai kamata a ce sai mun zamna ba gwamnati ta zo ta mana hanyoyin da ruwa za su wuce ba a'a qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim shi mai imani so ake a kullun ya assasa wani abu mai kyau wanda al'umma baya idan sun zo za su yi aiki da wannan abun shi ya samu lada kuma sannan ya zamanto abun alkhairi ne ana ta yin shi misali a matsayinku na yan unguwa kun hada kun yi makaranta ko kun doki nauyin malami ko kun gina masallaci kun doki nauyin liman ko wani abu da ya kama da haka to al'ummar da za ta zuwa ita ma kullun tana kokarin ta ga cewa ta yi aiki da wannan abu misali al'ummar unguwa sun sai hili sun ce wannan hilin makaranta ne amma ba su da damar da za su yin kalasoshi to wanda ya zo daga baya ya yi kalas inda ba su sai hilin ba babu yadda za a shi ya yi kalas idan suka yi kalas bi wasu za su zo su yi bene idan wani ya yi bene wani zai ga cewa makarantar ta yi kaɗan bari a ƙara to su al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so ake kullun hankalinmu ya karkata menene za mu abu mai kyau wadda al'umma da za su zo a baya su ci amfanin abun kuma kaman mun bar musu misali ne mun bar musu example ne wanda za su yi su samu su ma su tsira a duniyar su tsira a lahirar su shi mutum idan ya yi imani da Allah madaukakin sarki idan dai har mun ce la ilaha illallah to addinin Allah bai takaita ba da mu yi azumi mu yi sallah mu yi nafila a'a addinin Allah yana son kowanne daga cikin mu ya mai wata hidima hidima mai kyau wadda na bayan ka idan ya zo zai dora daga inda ka tsaya to a haka alkhair a aikin alkhairi ba zai taba tsayawa ba sai Allah yake cewa qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim kadiba aikin alheri da annabi ibrahim yayi tun zamanin da gashi a yau a alqur'ani mai girma a demil vansang Allah madaukakin sarki yana baka labarin cewa ga wani abun alkhairi da annabi ibrahim yayi wanda kowace al'umma ya kamata ta yi aiki da wannan abun a kalkashin haka duk mutumin da ya assasa alkhairi wanda al'umma suna cin wannan alkhairin to kada kai zatan wai Allah madaukakin sarki zai bar bayan shi talalaye Allah ma koda ba a gaye ka ba to Allah madaukakin sarki ba zai taba bari bayan ka ba talalace ashe tara dukiya da tara kudi da tara motoci da tara gidaje ba shine abin da zai sa baya ta dawwama ba a'a tallafa ma addinin Allah kawo gudunmuwa a addinin Allah to shi ke sa Allah madaukakin sarki shi ko sai ya doki nauyi ya doki alƙawalin cewa kare bayanka kuma koda ko kare su Allah madaukakin sarki za ya zanki kai malada a kabarinka idan kuka dage kuka assasa makaranta a ungwanku to ko bayan shekara 100 in dai akwai wannan makaranta to kuna da kaso na lada a yau muna rayuwa a cikin wani lokaci wanda Allah madaukakin sarki ya datar da mu danka bai zama dole ma addu'a ba danka idan kabbar mushi abinda kabbar mushi sai ɗan kadan tana yiwa a sati ba zai tuna da kai ya ma addu'a ba a shekara ba zai tuna da kai ya ma addu'a ba tana yiwa wani idan ka tambaye shi ma yau sharban da ya addu'a ga maifin shi ya mance sai in ta yi dadi ko an sha wata kwane ya ga falalakka tukwana ya tuno da kai ya ma addu'a amma idan muka yi aiki da annabi ibrahim muka assasa abubuwa na alkhairi abubuwa wanda addinin Allah zai ci gaba da su to Allah madaukakin sarki za ya zanki kai mana lada a kabarinmu alhali mu kuma muna kwance a dan kuma lokacinmu ya kawo abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh